This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da numar download da kuma niya muryar arewa. Za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Yanzu din ma dai Ibrahim Almasi Garba ne da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsin. An yi kewar wa'azin zaman lafiya da tsoron Allah na marigayi Dr. Aminuddin Abubakar wanda kan ce
Krista ya yi Krista, musulmi addinin musulunci babu tilastawa.
Ana kan rigimar yawan faduwar gine-gine a Lagos, sai kuma ga wani bene ya tuntsire shi ma.
Kamar yana motsi ne sun fita daga cikin gidan, kamar da wata ya kargada.
Za kuma a ji cewa kwamitin sake farfado da PDP ya isa jihar Oyo. Kuma kamar kowace ranar Juma'a da hantsi, Maryam Dauda na tafa da shirin kallabi, akwai mu kuma tafa da sharhin jaridun Hausa. Za kuma a ji wa'azi albarkacin watan Ramadan, sannan za a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana, amma duk waɗannan sai an ji cikakkun labaran duniya to.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Gwamnatin Liberia ta ce ta samu waɗansu mutane biyu ɗauke da cutar Ebola tsakanin al'umma da cutar ta sake ɓulla, abin da ya haifar da fargaba cewa mai yiwuwa ne cutar za ta sake addabar ƙasar da ke Afirka ta yamma. Jami'an kiwon lafiya na Liberia sun faɗa jiya Alhamis cewa yanzu haka mutane biyar aka tabbatar sun kamu da cutar Ebola da suka haɗa da wani matashi ɗan shekaru 17 da ya mutu da cutar ranar 28 ga watan Yuni. Wani jami'i a ma'aikatar lafiya ta Liberia, John Sumo, ya ce ana gudanar da bincike kan waɗanda aka samu da cutar na baya-bayan nan. A halin da ake ciki kuma, ƙasar Saliyo ta ce za ta faɗaɗa dokar hana zirga-zirga a yankunan da aka sami ɓullar cutar. Shugaban ƙasar Saliyo, Enes Bai Koroma, ya yi kira ga al'ummar ƙasar da kuma ƙasashen duniya kada su sake dangane da wannan cuta. Ya ce wannan cuta ana fama da ita ne, ana kuma buƙatar ci gaba da yin haka har a samu nasara. Ya shaida murya Amurka cewa tilas ne ƙasashen duniya su ƙara ƙaimi wajen ganin an shawo kan cutar Ebola baki ɗaya.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya faɗi jiya Alhamis cewa idan ba a cimma matsaya a tattaunawar da ake yi kan shirin nukiliyar Iran ba, a shirye masu tattaunawar suke su kawo ƙarshen zaman. Kerry ya shaida wa manema labarai cewa ba za mu yi gaggawa ba, kuma babu wanda zai matsa mana lamba ya ce mu yi gaggawa. Ya ce an sami ci gaba a yinin da zai kai ga cimma matsaya mai ma'ana. Sai dai abin da ake fargaba a kai shi ne ingancin yarjejeniyar. Ministan harkokin wajen Iran, Muhammad Javad Zarif, ya ce a shirye yake ya zauna a ci gaba da tattaunawar a Vienna idan ta kama, domin cimma matsaya da manyan ƙasashen duniya kan shirin nukiliyar na Iran idan wanda ake takaddama a kai.
Ƙasar Yirka ta sake yin wani tayi na baya-bayan nan kan garan bawul da tattalin arzikinta ga ministocin ƙasashen Turai, waɗanda tilas su tsaye da shawara kan ko za su ƙara ba gwamnatin kuɗin tallafi da take matuƙar buƙata ko kuwa babu. Babu dai wani cikakken bayani daga Athens kan abin da sabon tayin ya ƙunsa. Sai dai manema labarai sun ce ya haɗa da buƙatar da ƙungiyar tarayyar Turai ta bayar na ƙara kuɗin haraji a waɗansu fannonin ciniki da kuma zabta da kuɗin da gwamnati ke kashewa. Yau Juma'a majalisa za ta yanke shawara kan ko za ta amince da garan bawul ɗin, yayin da kuma ranar Lahadi duka membobin ƙasashen Turai da ke aiki da kuɗin Euro za su yi wani taron ƙoli na gaggawa kan yanayin da Girka ke ciki. Waɗansu shugabannin ƙungiyar tarayyar Turai sun bayyana taron a matsayin damar Girka ta ƙarshe ta cika sharuɗan da suka gindaya mata. Sun bayyana cewa sun gaji da jan dagar da Athens take yi kan batun ɗaukar matakan ƙara tsoke bakin aljihu. Al'ummar ƙasar Girka dai sun ce zabta da kuɗin fensho da rage guraben ayyuka da kuma rage ingancin rayuwa da ake yi sun ishe su haka. Gwamnati kuma ta buƙaci babban bankin bada lamuni na duniya ya sake tsarin bashin da ake bin ƙasar.
To gwamnan jihar wato gwamnar jihar South Carolina Nikki Haley ta sa hannu a dokar da ƴan majalisar Democrat da kuma na Republican suka goyi baya ta sauke tutar zamanin yakin basasa daga harabar majalisar dokokin jihar makonni uku bayan da aka kashe waɗansu mutane tara baƙaƙen fata a wata majami'a kisan da ake dangantawa da wariyar launin fata. ‘Yan majalisar wakilai na jihar ta South Carolina sun bi sahun takurorinsu na majalisar dattijai da suka kaɗa ƙuri'ar amincewa da sauke tutar a jiya Alhamis bayan an shafe sa'o'i 13 ana muhawara mai sosarai. Hali ta bayyana ranar a matsayin wata gagarumar rana a jihar ta South Carolina, ranar da ta haɗa kan kowa yayin da muke ci gaba da farfadowa a matsayin al'umma ɗaya da kuma jiha ɗaya. Ta miƙa biro ɗaya cikin tara ɗin nan da ta yi amfani da su wajen saka hannu. To, kun sha labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. An jinjina ma shahararren mai wa'azin addinin musulunci nan mai kiran da a yi zaman lafiya da kuma tsoron Allah Dr. Marigayi Aminuddin Abubakar a babban masallacin Abuja. Nasir Adamu Ilkaya gare ka.
Gabanin sallar tarawih a babban masallacin Abuja bisa jagorancin Imam Muktar Abba, an yi wa shahararren malami Islama Dr. Aminuddin Abubakar wanda ya rasu a Madina addu'ar rahama. Marigayin ya yi fice ne wajen wazi a kafafen labaru, muhadara da musamman ma lokacin zamanmu na aikin haji.
Kirista ya yi kirista, musulmi ya addinin musulunci, babu tilastawa. Allah ya ce lakum dinukum waliya din, ni ina da addini na kuma kuna da naku, saboda haka an samu zaman lafiya.
Dr. Kabir Adam shine naibin babban masallacin Abuja.
Bana manta lokacin da ya zo ziyarar masallaci ya tarar da abokinsa Sheikh Musa Muhammad Marigayi, shi ma malam yana karatu, ya ce to ai ba za ka tafi shiru ba sai ka yi mana nasiha. Yayi wa mutane nasiha, Allah ya ji kansa, Allah sa ya huta.
Dan jarida Sani Tahir ya tuna gamarsa da Marigayin a Makka bara.
Wani lokaci na je Sukkal Hijaz, na je auna kayana sai gashe su. Ko da na ganshi na ga dattijo ne yana buƙatar taimako, na yi yunkurin taimaka masa. Kuma shi kuma sai aka dace ya san ni, ya san ƴan uwana. Har ya ciro riyal 100 ya ce in saya wa mamata duk abin da take so. Amma a ranar na ga abokin aikina irin yadda yake maganganu, ban yi tsammanin zai kai shekara a duniya ba, domin ya faɗo wani abin da ya bani alajabi da ya ce kayansa bai cika ba sai in an kawo masa likafaninsa, wato haraminsa, don ya ce bai sani ba ko daga nan ya yi bankwana duniya kenan.
Ko da ke Sani, muna ma tare da kai a lokacin aida muka gamu da shi Shehin Malam.
Lallai na tuna ma tare da wasu abubuwan da ku dinga farkwanci da shi, yana ga maka cewa zumunta ta kare kenan.
Ba sai watakila shi kenan kuma sai in Allah ya sa damu da shi.
To, Ubangiji Allah ya sa damu a gidan aljanna baki daya.
Malamai da ke yi wa Marigayin addu'a sun ba da shawarin amfana da goman ƙarshen Ramadanan nan. Ustaz Raja Alhaji Sabo Kefi ne ke tafsiri a masallacin Izala na Metama.
To, a cikin waɗannan kwanuka goma na ƙarshe daga cikin ayyuka muhimmai kyawawa da za mu mai da hankali zuwa gare su, akwai kula da marayu. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana muhimmancin marayu, har a hadisi yana cewa ana wa kafilu yatimi ka hataini fil janna, da ni da mai lura da maraya kamar haka muke a cikin gidan aljanna.
Malamai da dama na shirin rufe tafsirin nasu a ƙarshen makon nan. Nasiru da mai kamerar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To, a gaida Nasiru, kafin mu ci gaba ga wannan.
Barkabe julde suriya santi muallahin, suriya santi muallahin, suriya alhaji isa santi ya Allah ya baba, da hande bo yilli ga martaba julde. Mi hofni barka be julde, mi hofni muallahin, zuriya santi muallahin, mi hofni barka be julde zuriya santi muallahi zuriya alhaji isa santi ya allahi baba da hande bo yindiga martaba julde da hajja adda adda ga wandere yotti da hajja adda adda ga wandere yotti jutado isa alaji isa santi jutado isa alaji isa santi da da mai rambe da da dotti yan jutado alaji isa santi ni yetti ma da da gam hande on mimbo a holli am julde alhaji musa musa isa santi
ko jabama modubbo to kwamitin da jama'iyyar PDP ta kafa karkashin tsohon mataimakin kakakin majalisar wakilan Najeriya Emeka Ehiedoha dan tabinciko koko ya binciko dalilan faduwar ta a zabe ya isa birnin Badan na jihar Oyo. Hassan Umar Tambol gare ka.
Shugaban committee yace duk dan jam'iyyar PDP yana iya gabatar da korafinsa.
Everyone and every group will have an opportunity to make their presentation.
Emeka Ehiedoha yace kowane member ko kungiyar mutane suna iya kawo korafe-korafensu. Idan suka kawo korafe-korafensu za su karbe su su baiwa committee da zai tantance su a yi nazarin su kan a mika su ga uwar jam'iyyar PDP ta kasa don ta dauki matakan da suka dace. Shi ko shugaban jam'iyyar PDP a jihar Ekiti Mr. Kolawale Fale da ya mika nashi korafin yayin magana tamkar wanka mai kamar jirwai.
When there are dust, wise people will close their eyes.
Mr. Kolawale Fale yace idan akwai kura dole ne mutane masu basira su rufe idanunsu. Bayan kura ta kwanta ka bude idonka ka ga abin da ya tada kura don ka san yadda zaka kare kanka a gaba. Mr. Fale yace dole ne a sasanta a tsakanin mambobin jam'iyyar PDP ta yarda za a ciyar da jam'iyyar a gaba. Sauran mambobin committee dai sun hada da Alhaji Adamu Ziri wani member a committee amintattu na jam'iyyar PDP na kasa da Senator Florence Itagiwa. Har wayo committee zai ziyarci jihohin Arewa ta Tsakiya don jin tabakunan yan jam'iyyar ta PDP. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a gaida Hassan, to bari mu je makwabciyar Oyon wato Lagos inda yayin da ake takaddama kan yawan faduwar gine-gine marasa inganci sai ga wani mai hawa hudu ya wargaje shi ma. Baban gida Jibrin Gareka.
Michael Akinjide shine shugaban hukumar kiyaye muhalli da tsara birane a jihar Lagos wanda kuma na tarar a harabar inda wannan gini ya rikito.
We had a distress call of a collapsed building of this four story building.
Yace da ranan nan ne dai muka samu labari na rugujan wannan bene mai hawa hudu kuma muna gudanar da aiki na bada agajin gaggawa tare da nemo waɗanda ke ciki idan har akwai domin dai rahotannin da muke samu yanzu na nuna cewa babu kowa a cikin gidan a lokacin da ya rikiso. Malam Zakari Ya'u wani ne da ke zaune a wannan anguwa kuma ganau ne a lokacin da wannan gini ya rikito.
Akwai wani mutum wanda suna aiki daga cikin gidan ya fara ba da labarin cewa gidan kama yana motsi ne sun fita daga cikin gidan da safe, amma muna tsaye dai muka ga gidan kamar da wata ya kargada.
Akwai labarin wanda ya rasu ko jinci?
Babu wanda ya mutu, ba wanda ya mutu daga ciki.
Rauni fa?
Mutum ɗaya ne yake ciki, amma shi ma Allah ya sa ya fita lokacin da gidan ke kokarin ya fadi.
Ina shi mai gadin gidan?
Mai gadin gaskiya yanzu ban san inda ya tafi.
Rugujan wannan gini dai ba shine na farko ba a birnin Lagos, kuma ya zo ne kasa da sa'o'i 24 da hukuncin da wata kotu ta zartar na hukunta wani sanannen mai wa'azin Kirista mai suna TB Joshua wanda ake zarge ne da mutuwar mutane 115 a kasarin su 'yan Afirka ta Kudu a cocin sa a watan Satumban bara, abinda ake dangantawa da rashin ingancin aiki. Ko da yake shugaban cocin TB Joshua ya ce zagon ƙasa ne da kuma ayyuka irin na ta'addanci. Babangiji from Murya Amurka daga Lagos, Nigeria.
To gaida Babangida, yanzu kuma burin mu kauce gefe Maryam Dauda ta gabatar mana da shiri na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Mrs. Grace Brent, tsohuwar sanata a jihar Adamawa. A makon da ya gabata na tambaye ta irin gwagwarmaya da ta yi da maza a fagen siyasa, tunda kusan a ce su suka fi yawa a wannan fagen. A wannan shirin namu na yau za ku ji ci gaban amsar ta daga inda ta dasa aya.
Kamar yanda Bature za su fada a ce duniya, za a ce duniya na maza ne, ko ba haka ba, it's a man's world. Ni kuma ni a cikin research da nayi na zo na fito da wannan quotation cewa duniya na maza ne, amma mata mu ne muna milki a duniya. Kin gane?
Misali
a gida yanzu kana da magida, ako uwar daki, ako uwar gida. Uwar gida ita ce komai, a ce gida na miji ne. Amma ban taba ga namiji wanda zai iya ya gyara gidanka, ko kuma gidan shi zama abun da yake so samu kwanci hankali a gida da yara da komai nashi idan ba tare da mace ba. Yawanci mazajen mu ba su ma san abubuwa da mace tana, yadda mace tana kulawa da gida. Ina miki misali haka. Haka ne kuma Najeriya, haka ne kuma kasa da sun bar komai, sun dagana akan cewa sai maza ne kawai za su dinga milki. Mun ga miki gaskiya kasa din ba za su samu cin gaba ba. Kaman gida ne, kaman gida ne. Idan gida ba mace a ciki, komai da bana na miji da aikin banza, aikin gofi ne yana yi, dan ba tare da mace ba.
Tunda
kuma muna ta kuka, muna gaya ma kowane kasa, idan ana so kasa ya samu cin gaba, ana so kasa ya samu hal'iri, sai tare da mace. Kuma mace mai hankali, mace da ta san an san cewa tana da kwazo, mace da zai abuke gida me zai hana ta tarike kasa ko kuma tarike state. Kuti da nasu ya zabe da mazajen nan, su tara ne muka tsaya zabe da su, muka yi takara da su. Kuma ni abubuwa uku ne suna ganin kaman zai hana ni cin zabe. Suna ta campaign da shi don mutane kada su zabe ni. Sun ce ni ba yar kasa ba, sun ce ni mace ce, an yi magana addini kuma. Abubuwa da yawa aka lissafa ma electorate, an nuna dalili da yasa ba za su zabe ni ba. Yanzu ma a cikin wanda maza da muka ce a takara da su, suna ta bata sunansu su ce ai ba na jin Hausa. Yare ne zan diga musu taimako, ko kuma idan suna da damuwa da wani yare ne za su zo su yi min kuka. Da muka fara campaign kuma Allah ya nuna musu cewa shi ba a zalume ba. Da na fara campaign na yi da Hausa, na fara musu. Wasu ma a cikinsu ma na fi su masu Hausa dai ma. Su ce ai bere da ya ce menene ba abun da ba su yi ba. Don kada su zabe ni. Amma Allah cikin ikonsa ya nuna musu cewa kasa nashi ne, shi ne mai ba da komai. Mutane Allah ya sa kauna na a zuciya mutane na Adamawa.
To yanzu kina da ra'ayin ci gaba da siyasa?
To sai ma
me kike gani za ki yi wa al'umman mata nan gaba, in har Allah ya baki sa'a, ya baki nasara, kika ci zabe a nan gaba?
Haba jama'a, ai bari ga niki wanda sai a zabe, ya kamata ma katika siya zabe kana da abun da ana kira blueprint, wato abubuwa da za ka yi ma jama'a. Kamar yanda na yi tsakanin 2007 zuwa 2011, abubuwa da na lissafa duka baringa miki ba wanda ban cika ba, ai na wuce gunana da iri. A yanzu ma na riga na lissafa abubuwa da zan yi ma mata, ba mata ma ba kawai ba.
Kamar wanda irin abubuwa ne?
Yawancinsu yanzu ba sana'a da su na yi. Musamma ni ma zan ce in ci bashi ne a banki, in dinga biya musu kadan-kadan a cikin bashi da zan ci din nan da cikin bank yana wanda za a dinga biya na, zan ci din in raba musu wani abu su fara sana'a. Sauƙin ji. Ili kowane sana'a ne zan ba ku form ku cika abinda kuna so ku yi. Idan kai kina so ki yi aiki ki koya dinki ne ku gashi. Idan dan kasuwa ne kina so ki dinga yayi abubuwa kina sayar da su zan tumike ki. Ko meye ne dai? Ai domin mace ba cewa mata ne kawai zan musu aiki ba.
Haka ne.
Maza mu ma suna nan suna bukatar tumako.
Akwai wani ƙwarin gwiwa da zaki ba mata akan batun siyasa?
Ba ai mata to sai ma idan Allah ya ba mace makami tali aka mata ita mata tumike wasu mata kamar yanda na yi in tumike su in fito da su su ma su tsaya takara da kudi ne da campaign ne da ko mene Allah ya bani kafi ina yi bayan gida kuma zan sake yi idan ba mu tumiki juna ba wallahi ba za mu kiyaye labari ba akwai mirin da muke mata da yawa wanda suna da dam suna da kafi wanda ya fi maza ma da su yi a ciki abun da za a zo a kira gani suna da yawa amma rashin kudi din nan shi ya hana su.
Masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen hiranmu da Mrs. Grace Brent haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin babbar bakuwar tamu Mrs. Grace Brent da Ms. Julie Gresham da ta hada mana sauti da bada umarni ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To a gaishe ki yanzu kuma ga Muhammad Salisu Rabi'u da shiri na gaba.
Sharshin jaridan Hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar Aminiya inda ta buga babban labarin ta mai taken gabza ake bamu a sansanonin mu inji ƴan gudun hijira. A kuma shafi na biyu na jaridar ta buga labarin da ke cewa dambarwar majalisa dole ne a bi umarnin majalisa inji Balaraba Musa. Yayin da a shafi na uku na jaridar ta Aminiya ta buga labarin da ke cewa Lawal Daura ne sabon shugaban SSS. A kuma shafi na takwas na jaridar ta Aminiya ta buga labari mai taken magidanta biyu sun kashe kansu saboda matsaloli. Yayin da a shafi na 21 na jaridar ta buga labarin da ke cewa ina nan ban mutu ba inji dan wanzam. Kamar kowane mako jaridar Tarariya ta buga ra'ayinta a shafi na baya mai taken barka da cire shingayen sojoji akan tituna. Sharshin jaridan Hausa na wannan makon zai kammala ne da jaridar Leadership Hausa inda ta buga babban labarin ta mai taken kwanaki 30 da karban mulki gwamnonin arewa biyar da za su yi zarra musamman akan sabon salon gudanar da mulkin su da kuma hana ɗiban ruwa da rariya. Yayin da a shafi na 37 na jaridar ta Leadership Hausa ta buga labarin da ke cewa an haifi jariri mai kama da tsofaffi kuma mahaifiyarsa ta hana shi nono. A kuma shafi na uku na jaridar Leadership Hausa ta buga ra'ayinta mai taken ina abin yake. Muhammad Salisu Rabi'u, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
To yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aika mana.
Assalamu alaikum tana Hausa na radio TOA Amurka. Mai magana Haji Tsohon Sarki Daura. Allah ina so ku bani dama domin in yi kira ga ƴan uwana ƴan Najeriya akan cewa ya kamata mu daina tsorawa bahar kowane sau. Musamman kamar a irin abin da ke faruwa na wannan tashe-tashen bama kuma suna kashe kuɗi. Ya zama tilas inda har muka san mu zamana mu gaya wa Allah koma gare shi ya canza mana gwamnati ya canza mana da mafi alkhairi. To ya zama tilas yanzu ma mu tashe akan addu'a Allah yi mana maganin wannan matsalar da ke damu.
Assalamu alaikum VOA. Mai magana Bello Garba Dina mai blouse kala-kala na sifa kwara daga Kwara a Najeriya. Dangane da wannan mataki da hukumar EFCC ta Najeriya ta ɗauka ya yi daidai na kama duk wani wanda ya yi zalunci.
Assalamu alaikum sashen Hausa na VOA. Mai magana Ismail Ahmad Yalwa daga Enugu jihar Yobe Najeriya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na fara da wannan addu'a ne saboda irin masifar da muka shiga a faɗin Najeriya na hararan ta'addanci. Muna roƙon wannan gwamnati da muka zaɓa ta yi ƙoƙarin magance mana irin wannan matsaloli da tsohuwar gwamnati ta ban mu a cikinsa. Dama mun zaɓi Janar Muhammadu Buhari domin magance mana wannan har-haren ta'addanci.
Mai magana Sani Balak da ke guru Hausare a jihar Yobe, Najeriya. Ina godiya da Sani Ino abin da yake na alkhairi a karamar hukumar guru da taimakon talakawa da yake. A ce a guru masu kuɗin guru ga 'yan siyasa ga ma'aikata ga 'yan kasuwa, amma mutum fita zakka a gari. Dan Allah dan Annabi, 'yan siyasar mu na guru, ku koyi da halayen bawan Allah nan. Mutum ne mai kishin al'umma, amma a ce ga masu arziki a gari amma na banza ba taimako, sai mutum ɗaya fita zakka.
To yanzu kuma ga jawabi daga jamhuriyar Nijar, albarkacin watan Ramadan.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina habibina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman kathira. Muna muku godiya da irin wannan shirye-shiryen naku, Allah ya kara muku budi, amin. To ni da ina ganin cewa da lalle watan azumi da ba watan azumi ba, babban abun da mutum musulmi ya kamata ya zamanto yana da shi shine zuciya tsarkakiya. Domin duk ibada in ba ta da niyya ba za ta zamanto ibada ba, sai ta zamanto aiki ne gashi nan haka. Wannan niyya kuma tushenta yana can cikin zuciya. Zuciyar nan kuma in ta yi kyau, in tana da lahiya, shine zaka samu yarda Allah. Dan Allah subhanahu wataala yana cewa illa man atallaha biqalbin salim. To wannan zuciya kuma ya zame mu same ta tsarkakiya, sai sallan mu ta gyaru. Dan zaka samu musulmi sai ka ganshi da ciwututtuka na zuciya iri-iri, zaka ga musulmi da ƙarya, zaka ga musulmi da sata. A lokacin Allah subhanahu wataala ya nuna muna cewa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Ashe wannan sallah idan ta yi kyau, komai da komai namu zai yi kyau. Kenan yanzu abinda za mu yi, mu gyara sallar mu, sallah ta yi kyau, sai zukatan mu su yi kyau. Kaga shine ashe za mu samu mu yi sauran ibadodi, kaman wani ziyara da za mu yi na makwabta, kaman wani ci da miskine da zaka yi, da abin da yayi kama da haka, da kyautatawa da zaka yi. Dukkan wannan idan zuciya tana da dauda ba zaka iya wannan kyautatawa ba. Idan zuciya tana da dauda za a samu kai ashe mai hasada. To ina za a samu maganin irin wannan abubuwa? Sai mun koma cikin sallah. Dan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ce muna al'ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salat faman tarakaha faqad kafar. Wai abin da yake tsakanin mu da su cewa wanda ba musulmi ba shine sallah. Kuma banda haka yana ce muna as-salat imaduddin, ita sallah ita ce gimshikin addini. Kenan wannan sallah idan ta karbu, idan ta yi kyau, wannan addini namu yayi kyau, sai mu samu ibadar wannan tamu ta watan Ramadan sai ta gyaru. Allah ya kara gyara muna ita, kuma Allah ya sa mu samu dukkan alhorma da albarkan da yake cikin wannan watan Ramadan. Ina muku godiya, Allah ya bude kohin alkhairi gaba daya.
To amin, yanzu kuma ga Grace ta dawo da labaran duniya, amma fa a takaice wannan karan.
Gwamnatin Liberia ta ce ta samu waɗansu mutane biyu ɗauke da cutar Ebola tsakanin al'ummar da cutar ta sake ɓulla, abin da ya haifar da fargaba cewa mai yiwuwa ne cutar za ta sake addabar ƙasar da take Afirka ta Yamma. Jami'an kiwon lafiya na ƙasar Liberia sun faɗa jiya Alhamis cewa yanzu haka dai mutane biyar aka tabbatar sun kamu da cutar Ebola, da suka haɗa da wani matashi ɗan shekaru 17 da ya mutu da cutar ranar 28 ga watan Yuni. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya bayyana jiya Alhamis cewa idan ba a cimma matsaya tattaunawa da ake kan ayyukan nukiliya da Iran ba, a shirye masu tattaunawa suke su kawo ƙarshen wannan zaman. Kerry ya shaida wa manema labarai cewa ba za mu yi gaggawa ba, kuma babu wanda zai matsa mana lamba ya ce mu yi gaggawa. Ya ce an samu ci gaba ainin da zai kai ga cimma matsaya mai ma'ana. Ƙasar Girka ta sake yin tayi na baya-bayan nan kan garan bawul tattalin arziki da ministocin ƙasashen Turai, waɗanda tilas su tsaye da shawara kan ko za su ƙara wa gwamnatin kuɗin tallafi da take matuƙar buƙata.
To, na muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Grace Alheri Abdu wadda ta taya ni gabatarwa da CD wanda ya bada umarni, da kuma injiniya mu na wannan lokacin wato Jim Harmon, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.